Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Rundunar sojan Najeriya tana ci gaba da fafata domin daƙile ta'addanci, kuma babu abin da zai hana ta ceton dukkan farar hula, ciki har da 'yan mata, 'yan makarantar Chibok da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace. Jiya Asabar, daraktan yaɗa labarun ma'aikatar tsaron Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar ya yi wannan furucin a wata hira da muryar Amurka. General Rabi Abubakar ya ce rundunar soja ba ta yi watsi da yunkurin gano 'yan matan da suka ɓace domin maida su ga iyayensu ba. Ya yi wannan furucin bayan da ya yi watsi da faifan bidiyon da aka gabatar da ke cewa shaida ce 'yan matan suna nan da rai. General Abubakar ya bayyana gabatar da wannan faifan bidiyon a zaman nuna takaici daga ɓangaren 'yan yaƙin sa kai, saboda matsin lambar da rundunar soja take ci gaba da yi musu. Ya ce ba a tantance sahihancin faifan bidiyo na baya-bayan nan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka gabatar ba. Haka kuma General Rabi Abubakar ya yi kira ga kafofin yaɗa labaru da kada su tsunduma ko kuma jawo rundunar soja cikin cacar bakin kafofin yaɗa labaru da 'yan Boko Haram. Ya ce rundunar sojan Najeriya ta mai da hankali sosai wajen tabbatar da ɗiyocin Najeriya ta hanyar murƙushe 'yan Boko Haram. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya kwatanta ƙungiyar Islamic State ko ISIS da cutar sankara, kuma ya ce tilasa murƙushe ƙungiyar a ƙasashen Iraq da kuma Siriya, domin daga waɗannan ƙasashen ne ƙungiyar ta faro. Mr. Carter ya yi wannan furucin ne a jiya Asabar lokacin da yake ziyara a daular ƙasashen Larabawa a zaman wani ɓangare na yunkurin shawo kan ƙasashen yankin Gulf ɗin da su taimakawa Iraq a fafatawa da take yi da 'yan ƙungiyar ISIS. Ya ce yana da muhimmanci ana da wata runduna mai ƙarfi bayan an murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS domin tabbatar da cewa ƙungiyar ba ta sake farfaɗowa ko kuma kunno kai ba. Ana sa ran ƙila shugaba Barack Obama na Amurka, wanda zai iske Mr. Carter ɗin a birnin Riyadh na ƙasar Saudi Arabia, ya nemi gudunmawa domin sake gina yankunan da suka lalace a Iraq a sakamakon fafatawar da take da 'yan ƙungiyar ISIS. Papa Roma Francis ya koma fadarsa a birnin Rome da 'yan gudun hijirar Siriya su 12 bayan wata 'yar ziyara da ya kai tsibirin Lesbos na ƙasar Girka. Jiya Asabar, fadar Papa Roma ta tabbatar a wata sanarwa cewa fadar za ta baiwa iyalin musulmi guda 3 da ya haɗa hadda yara 6 matsuguni a cikin fadar Papa Roma. Sanarwar ta ce Papa Roma ya ɗauki wannan mataki domin nuna cewa fadar tana maraba da 'yan gudun hijira. Su waɗannan iyalai dai sun fito ne daga birane daban-daban har guda 3 na ƙasar Siriya. Dukkansu sun yi asarar gidajensu a saboda harin bama-bamai. Papa Roma Francis ya ce ya yanke shawarar kai su fadarsa a Rome saboda dalilai na jin ƙai ne kurum, ba domin siyasa ba. Papa Roma ya ɗauki wannan mataki a yayin da alamu ke nuni da cewa har yanzu wasu ƙasashen Turai suna ɗari-ɗarin barin 'yan gudun hijira shiga ƙasashensu. To, waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mutane a ƙasar Japan sun shafa rana ta 3 a cibiyoyin kwashe mutane ko kuma sansanonin da aka tanada domin mutane su je idan an samu bala'in girgizar ƙasa. A yayin da jijjiga biyo bayan girgizar ƙasar ta girgiza tsibirin Kyushu da ke kudancin ƙasar. Akalla mutane 41 ne suka mutu, kusan mutane 2000 kuma sun ji rauni tun ranar Alhamis a sakamakon girgizar ƙasa. Girgizar ƙasar sun lalata gine-gine daga doji, haka kuma sun haddasa kwararowar laka, haddasa wani jirgin ƙasa gocewa. Da sanyin safiyar yau Lahadi, masu aikin ceto sun fuskanci rashin kyawun yanayi a ƙoƙarin ceton mutanen da yawan su ya kai 100 waɗanda suka rasa mafita a ƙarƙashin rusassun gine-gine. Dubban 'yan sanda da sojoji da jami'an kiwon lafiya da 'yan kwana-kwana da kuma masu aikin sa kai ne suke yin wannan yunkurin ceto da farfadowa. To amma kuma ruwan sama da iska mai ƙarfin gaske suna dagula musu wannan yunkuri. Senata Ted Cruz daga matsabar jihar Texas nan Amurka, wanda yake neman jam'iyyarsa ta Democrat ta tsaye da shi dan takara a zaben da za a yi a watan Nuwamba idan Allah ya kai mu, yana ci gaba da jawowa Donald Trump, rikakken attajiran Amurkan nan wanda ke kan gaba da yawan wakilai a kokarin neman jam'iyyar Republican tsaye da shi dan takararta na shugaban kasa Chikas, domin shi Senator Ted Cruz ya lashe dukkan wakilai 14 na jihar Wyoming a jiya Asabar wajen babban taron jam'iyyar da aka yi. Haka kuma Senator Cruz ya kasance dan takarar da ke kan gaba a manyan tarurrukan kananan hukumomin Wyoming da aka yi a watan jiya, a lokacin da ya samu goyon bayan wakilai 9 daga cikin wakilai 12. Ko da yake ana iya cewa nasarar da Senator Ted Cruz ya samu jiya Asabar bai taka kara ya karya ba, to amma ya taimaka masa wajen kokari, ko kuma ya kara masa karfin gwiwa wajen kokarin da yake yi na hana ganin Mr. Trump samun jam'iyyar Republican ta tsaye da shi dan takara. Bisa lissafin da kamfanin dillancin labarun Associated Press ya yi, izuwa yanzu Senator Ted Cruz yana da goyon bayan wakilai 559, shi kuma Donald Trump yana da goyon bayan wakilai 742. Dan takara yana bukatar wakilai 1,037 kafin jam'iyyarsa ta Republican, hukumin jam'iyyarsa ta Republican ta tsaye da shi dan takara a zaben shugaban da za a yi a watan Nuwamba idan Allah ya kai mu.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masarun masu salamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa da ku cikin wannan shirin Nagari na Kowa.
Jama'a, ni ba dan Arabiya zalla bane, ni dan boko ne. Sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru, lokacin da zaka ce kai dan boko ne, mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma dan boko haram ne. A'a, to mu yan boko wajibi ne mu kuma.
Yawa. Wannan muryar ta marigayi Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria ce, wadda 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a Zaria. Cikin shirin baki daya za mu kawo muku hirar da muka yi da marigayi shehin malamin, wadda shi ne malami na farko da muka fara gayyata cikin wannan shirin Nagari na Kowa. Dalili ko shi ne waɗanda suka san shehin malamin sun ce wasu daga cikin malamai da ɗaliban 'yan ƙungiyar Ahlus Sunna Lid-Da'wati Wal Jihadi ko Boko Haram sun yi karatu ƙarƙashinsa. Har malam da kansa yake cewa ya yi mu'amala da Muhammad Yusuf, wadda shi ne shugaban wannan ƙungiya. Saboda haka ya zo mani da mamaki da na saurari wasu daga cikin fayafayen bidiyon da ya yi a dandalin YouTube, inda malam yake wa'azi yana kare karatun zamani, saɓanin dalilai da ake dangantawa da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ga kaɗan daga cikin abin da malam yake cewa.
Zan yi magana insha Allahu ta'ala dangane da alaƙar karatun zamani, wanda aka kiraye shi da cewa karatun boko da kuma ainihin dangantakar shi da Alkur'ani. Sannan wani tambihi na ƙarshe wanda ainihin zan yi sha'awar lallai in fara gabatar da shi tun kafin a yi nisa. Jama'a, ni ba ɗan Arabiya zalla bane, ni ɗan boko ne. Sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru, lokacin da zaka ce kai ɗan boko ne, mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma ɗan boko haram ne. A'a, to mu ƴan boko wajibi ne mu kuma. Yawwa, saboda haka ƴan boko wajibi ne mu, ba ƴan boko haram ba. Yawwa, dan haka mu a wurinmu kuma dole ne, wajibi ne musulmi su je su yi wannan karatun, ala wajihil umumi wa ala wajihil khususi. To kun ji waɗannan su ne. Abu na farko da zan fara magana dangane da laccata waɗancan matashiya ce nayi. Wannan lacca zan yi ƙoƙari insha Allahu ta'ala in bayyana wannan ainihin matashi wanda aka kashe shine Muhammad Yusuf. Waye Muhammad Yusuf? Na biyu, mecece aqidarsa da manufarsa? Na uku, daga ina wannan aqida ta samo asali a duniya? Na hudu, yaushe wannan aqida ta shigo Najeriya?
Wannan kaɗan ne daga cikin doguwar wa'azin marigayi Malam Awwal Albari Zaria da na gani a dandalin YouTube. Bayan da na saurari wannan wa'azin ne, na nemi lambar malam kuma muka gayyace cikin wannan shiri, kuma ga yadda hirar mu ta kasance.
Allah bai barka da dare kuma barka da aiki.
To madallah. To sashin Hausa na muryar Amurka ya kirkiro da sabon shiri ganin yadda al'amuran ilimi suka tabarbare a galibin kasar Hausa, ba wai sai a Najeriya kadai ba, to amma musamman a arewacin Najeriya. To waɗanda kuma rukunin waɗanda wannan abin ya fi shafa su ne galibi musulmi maza da mata. To shin a fahimtar ku na malamai, shin wannan ilimi me zai sa a ce ya wajaba ga musulmi mace ko namiji je nemi ilimin zamani?
To bismillahirrahmanirrahim, sallallahu wasallamu wa ala nabiyil karim wa ba'd. Amma ba'd, wa masu saurare sallama irin ta addinin musulunci, da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Ba mu shakka dalilan da suka farlanta wa musulmi ya bauta wa Allah din ne dalilan da za a fahimci cewa kuma suke farlanta ainihin dalilan musulmi ya nemi ilimi. Neman ilimi ne da zai bauta wa Allah, shi ne kuma zai farsasar da shi na neman ilimin yanayin yadda zai rayu tare da abokan zama da kuma abin da zai kawo mishi haɓaka ta ci gaban rayuwa, wadda ta wannan hanya kuma insha Allahu ta'ala zai samu kyauta ta addinin shi. Waɗannan ajinilance ke ne in an so a fassale abubuwan ɗaya bayan ɗaya, da ita ba lokaci ne na wa'azi ko na karatu ba, sai dai faɗakarwa. To lallai addinin mu dai ya wajabta wa musulmi maza da mata su nemi ainihin ilimi, ba don komai ba, domin haske ne ga rayuwarsu ta duniya da lahira. Kuma babu wani sassauci da addini ya dangane da mutum ya tsagaita game da neman ilimi da gwargwadon yadda ya ainihin zaunawa da mahallicin shi lafiya da kuma abokan zama, tun daga waɗanda su shafi yayi ɗan uwa, abokan arziki da abokan zama da kuma abokan mu'amala. Allah ya taimaka.
To Sheikh, ban sani ba, a fahimtar ku me yasa misali a ƙasar Iran, wacce tafarkin addinin Islama ake ikrarin take bi, yawan mata masu zuwa jami'a neman ilimi ya ɗara na maza, haka kuma a jami'o'in Saudiya. To shin musuluncin waɗannan ƙasashe ya gaza fahimtarsu na musulunci, ya gaza na musulmin Najeriya ne, tunda akan samu waɗanda suke ikrarin cewa wannan karatu na zamani addinin musulunci ya hana shi?
Wato bana fahimtar haka, sai dai su waɗannan ƙasashen da gwargwadon yadda al'amuran suka shigo musu na ilimi, sai suka sa rariya ta addini, suka tace abubuwan da suke gani ba daidai ba, sai suka wakar, sai suka karɓi abin da ya daidai da ainihin addini da aƙidinsu. Shi yasa sai suka bar ainihin maza da mata, har aka kai yanayin da yake galibi a tsarin rayuwa mata sukan fi yawa, sai zama matan kuma sun yi galaba a wajen ainihin neman ilimi. Domin kuma aka san haka nan sai ya faru. Abin da ya zo tun da farko sai ba a yi ƙoƙarin tacewa ba, tun da farko sai aka kyamace shi kai tsaye, wanda wannan shi ne ya sa aka kira shi da karatun boko. Ita kalmar boko a Hausa abin da take nufi banza, wato abu mara amfani. To sakamakon wannan irin kyamata shi da aka kira shi da wannan suna, sai aka ci gaba da kyamato. Kuma saboda yadda ake ganin mace daga duk abin da ya shafi hadari, to mace ta fi fuskantar hadari, don haka sai aka fi baya da mata fiye da ainihin maza. idan ka bibi kasashe irin waɗannan da ka buga misali da su kamar ƙasar Iran da ƙasar Saudi Arabia, kasashe ne waɗanda yake matan suna tafiya karatun amma a bisa tsari na kare musu mutuncin addininsu da kuma mutuncin tarbiyyarsu, wanda yake a waɗannan kasashen namu hakikanin al'amari ba a samu haka ba, tare da cewa magabatanmu da suka gabace mu Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ji kansu kamar irin su Sardauna ko wajen shugabanni na siyasa, da magabatanmu ta wajen addinin musulunci kamar irin su alkali Abubakar Mahmudu Bini, Allah ya gafarta musu. Sun yi kokarin yadda za a yi a tace al'amarin yadda mu ma za mu samu irin wannan ci gaba. Allah ya kiyaye.
To gata malam, dan ka lura muna da yawan almajirai a mazan ma, misali in ka je birnin Kano, idan misali in ka je Lafiya Nasarawa, wato musulmi ne za ka gansu ga su nan matasa yara da ya kamata a ce suna wajen karatu, amma sai ka gansu akan tituna kuma ana laɓewa da sunan addini wajen barinsu suna irin waɗannan abubuwa, ban san me za ka ce kan haka ba.
To babu shakka almajiranta dai wato abinda take nufi a jimillance shi ne da kufa domin neman ilimi da kuma ainihin tsarewa harka ta addini, amma sai dai kai can da muke ganin ya kai mu zuwa ga haka shi ne kuskuren fahimtar da aka yi al'amarin, kuma sai ya koma wato an maida shi wani abu na al'ada, wanda kawai in an tura yaran tun daga iyayen har malaman su da dama ba sa bibiyar menene gaskiya abin da yake faruwa. Yaro ne an tura shi karatu daga wata jiha zuwa wata jiha ko daga wani gari zuwa wani gari, madadin a je a samu ya dukkan karatun yake, a hasali sai ka ga cewa a cikin awa 24 ne yiwuwa baya daukan karatun na awa 2, sauran lokutan yawace-yawace ne kamar yadda ka faɗi akan titina, wasu kuma yawan aikace-aikace neman kuɗi ko kuma har a kai ga barna ma wanda yake Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Ina ganin a takaice ina so amsa maka wannan tambayar taka, sai in ce kuskuren fahimtar da aka yi wa addini da kuma maganar dukkan neman ilimi ita ta kai zuwa ga wannan abin da ake gani.
To gata malam, an bude makarantu da ake ce da su makarantun tsangaya, misali shugaban kasa ya kaddamar da su cikin watan hudu a garin Sokoto, menene fa'idar wannan shiri kuma ta wani hanya kake gani ku malamai ko kuma malamai baki da za su taimaka wajen yanta irin waɗannan yara da ke gararan ba?
To matsalar shi wannan tsari da aka yi, idan ka ji irin tsare-tsaren yadda yake a rubuce ko kuma a karance da fatar baki, sai ka ji lallai abubuwa ne waɗanda za su baka sha'awa su burge ka. Amma an kaje ka duba hakikani ƴaƴan da aka ɗauka cikin waɗannan makarantu, shin su ne waɗannan irin almajiran da ke yawo a kwararrodin? Bincike na ni da kaina a aikace ya nuna cewa kashi 95 na yaran da aka ɗauka a waɗannan makarantu wasu ƴaƴa ne waɗanda suke da ainihin galihu da kuma gata, ba su ne asalin waɗannan almajiran da ake gani suna walwatsuwa a titi ɗin ba. Kaga ashe tun daga nan tukuna shi wannan shiri ya samu taggaro, kuma har yanzu ba wani wanda zai shiga ɗaya daga cikin ƙasashen nan na addinin musulunci, tun daga Sokoto da ita ce daular musulunci tun a wancan zamani har zuwa nan Zariya da ake cewa birnin ilimi, har zuwa Kano wadda ake ganin ita ce ƙashin baya na ainihin wato haɓaka da kuma ƙarfin musulunci tun daga zamanin da har zuwa yanzu. Ba inda za ka je ka ga tasirin waɗannan makarantu ya sa irin waɗannan almajirai sun rabu ko kuma duk abin da ake kuka da shi kaga ya sauya. To kaga akwai buƙatar shugaban ƙasa ya koma ya waiwayi amma wannan shirin ko kuma ya waiwayi waɗanda ya danƙa shirin a hannunsu. Amma dai gaskiya saboda Allah, shirin kamar yadda na ce a yadda aka zana shi da yadda muka ji a bakin ku ƴan jaridu, to abin yana da ban sha'awa, sai dai kuma aikacen aka je aka bincike shi sai a ga cewa duk abin total gene ne. Allah ya kyauta.
Allahumma amina. Sheikh, yaya ta yaya za a yi a kyautata wannan shirin? Waɗanne irin matakai kake gani ya kamata a ɗauka wajen ganin wannan shiri ya yi tasiri?
To wallahi ina mai godiya da Allah da zan iya cewa Allah ya bani damar sauraron wani shiri da abokan aikin ku suka yi a ɗaya tashar taku ta BBC.
Na'am.
Na ji an ɗauko manya-manyan malamai tun daga alarammominmu masana alƙur'ani da malamanmu waɗanda za a iya cewa intellectuals, wato ‘yan boko, ‘yan zamani da malamai ‘yan arabiya, ‘yan zamani irin Sheikh Isa Ali Fantani. Na ji bayanan da suka yi, kuma ni ina ganin in har da za a koma kan bayanan da waɗannan manyan masanan suka yi, to da zai taimaka mana insha Allah, wanda yake jimillar bayanan nasu na komawa zuwa ga wannan al'amarin. A yi ƙoƙarin a jawo waɗanda suke cikin harka, kar a maida abin siyasa, a dubi su waɗannan ainihin wato alarammomi da malamai, a je a same su a inda suke, tunda har suka iya kawo wannan tsarin zuwa yanzu ba tare da kowa ya sa musu albashi ko ya gina musu tsoro ko makaranta ba. To a je a same su a yadda suke din, a shawar, a nemi shawara ya za a taimaka musu, kuma a taimaka musu da hakan ne.
Akramak Allah, da na san dare yayi wajen inda kake
ba ni ji wallahi ko kadan
wannan wajibci na karatun nan, kamar me da menene alqur'ani ko hadisi da mutum zai dogara akai ko zai azahula akai yace a musulunci yace a wannan ilimi wajibi ne, saboda waɗanda suke adawa da wannan shiri za su iya su ma Qur'ani za su yanko ma su ce ma ai ga abin da suka dogara da shi yasa suke cewa wannan ilimi bai halatta ba.
Yo ai Alhaji Aliyu, kamar yadda nake, shi addinin musulunci ba irin addini ne na sauran wasu da suke danganta kansu zuwa ga sunan wasu abu da sunan addini ba. Shi addini ibada ce kuma rayuwa ce. Kana ji na?
Eh, ina jin kai Allah.
Wato addinin namu ya zo da cikakkiyar karantar da hanyar da za a bauta wa Allah, hanyar da za a jagoranci mutane, da hanyar da za a rayu a ci a sha a nemi arziki, da hanyar da za a zauna da wasu. Kaga kenan addinin ya wajabta mana sanin waɗannan abubuwa. Kuma Qur'ani da ya tashi zuwa ba sallah kadai ya zo da ita ba, da azumi da zakka da hajji, ya zo da bayanin ciniki, ya zo da bayanin ilimi da rubutu da karatu. Idan ko muka dawo kenan za mu ga ashe ba wani musulmi dai da yake musu dangane da wajabcin aje a nemi ilimin addini da ake kira na Alqur'ani ko hadisi ko fiqhi ko tauhidi. Babu musulmi da ke rikici akan wannan. Amma abinda nake tunanin kake ishara akai shi ne kyamar da wasu ƴan uwa musulmi ke yi dangane da karatun da ake kira karatun boko na zamani. Idan an dubi wasu abubuwa da suka shiga cikin wannan karatu na munanan aƙidoji, to kaga wannan za a iya cewa shi ne dalilin su na kyama. To sai dai kuma za ka ga waɗannan abubuwa idan har kai ka yi karatun na zamani, za ka ga cewa hakikani in ma wani kuskure ne ya faru a tarihin karatun a baya, to zurfin karatun da aka samu daga baya ya zo da haɓakan shi, ya zo ya yi inkarin wannan abu. Misali waɗanda irin aƙidarsu da Dawanism da suke nuna cewa asalin mutum biri ne ko wani abu daban. Idan wannan ɗaya na daga cikin abubuwan da ke sa ake kyamar irin wannan karatun, to kaga dai wannan a karatun zamanin shi ma yanzu ya tabbatar da cewa shirme ne. Idan tsiraici ne da ake bayyanawa da cuɗanin maza da mata, wannan kuma kaga ba lazumin karatun ba ne. Wato ba a cewa ba ka iya zama medical doctor ko kuma wani professional engineer ko wani professor, dole sai ka yi cuɗanin maza da mata ko sai ka yi tsiraici. Ina fata an gane. Idan muka dawo zuwa ga abin da zai wajabta mana mu je mu nemi wannan ilimi kuwa, sai mu ga cewa hadisi dai ya zo kyakkyawan hadisi a cikin littafin Sunan Tirmidhi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kanshi ya tura sahabin shi wanda yake ɗaya daga cikin sakatarorin shi, ya tura shi wurin ainihin wato Yahudawa, ya je ya koyo ilimi irin wannan da ake kira ilimin zamani na rubutu da karatu. Kuma a ciki har Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo dalili da cewa ya yi haka ne saboda bai amincewa waɗannan mutane akan littafin shi ba. Wato kenan zamani zai zo wanda wannan littafi na Alƙur'ani za a juya shi da harsuna da yarika mutane mabambanta su mu'amalance shi. Annabi yana buƙatar ya zama shi ma yana da wakilci a cikin waɗannan irin mutane masu yin waɗannan yarurruka da sauransu. Sannan kuma shi wannan sahabi da Annabi ya tura shi je wannan karatu, bayan ya dawo sai ya waye gari duk wata takarda da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai rubuta waɗannan mutane, ko duk wata takarda da waɗannan mutane za su turo wa Annabi, shi zai karanta ya fassara ya ba su ansa da umarni da kuma yawun Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sa'annan malamanmu na musulunci tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa, sun karanta Alƙur'ani, sun karanta hadisai, sun zauna sun fitar da dukkanin fannonin da a yau ake kiransu sciences da social sciences har da art da sauran duk wasu abubuwa da a yau ake danganta su zuwa ga Bature, wanda Bature bai wuce shekaru 500 ko makamantan haka da ya je ya koyo waɗannan abubuwa a wurin musulmi ba. Haka ne ina ganin al'ummar musulmi su yi kokari su huce wa zuciyarsu, amma kuma manya waɗanda suke su ne iyayenmu malamai, sarakunanmu da shugabanninmu su ji tsoron Allah, su san cewa mu mutane ne masu kishin addininmu kuma da tarbiyyarmu. Tsaya su yi mana wani tsari wanda duk abin da ake kyama za a yi kokarin a janye shi, domin mutanenmu a shawo hankalinsu su dawo su tafi tare da wannan abu wanda Allah ne ya kawo mana shi, ba wani mutum ne ya ƙirƙiro shi ba. Shi gaba ne hanya ce kuma ta ainihin wato yaɗa da'awa ta addinin musulunci yadda yake Annabi ya yi amfani da ita bayan Allah da suka ainihin wato biyo bayan shi sun yi amfani da ita. Qur'ani yana cike da ainihin biology, Qur'ani yana cike da ainihin ilmomi na dukkanin science da suka shafi physics da chemistry, Qur'ani yana tattare da abubuwa na history da archaeology, da Qur'ani yana ɗauke da mabambantan ilmomi iri-iri ga su nan. Sannan tunda kana bayani daga cikin dalilan da za su karfafe mu akan haka, na ji daga cikin hujjojin ana cewa yaushe musulmi zai tafi wurin wanda ba musulmi ba ya koyi karatu. Kaga dai wannan hadisin da muka kawo na Zaidu, Annabi ya tura shi wurin Yahudawa ne ya je koyi karatu. Lokacin da aka yi yakin Badar an kamo waɗanda ba musulmi ba, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dora musu fansasirin kabiya, amma duk wanda aka gane ya iya karatu da rubutu sai Annabi ya ce shi ba fansa za a karba a hannun shi ba, ga ƴaƴan musulmi kaza in ya koyar da su karatu da rubutu da ilimi to shikenan ya ƴanta kanshi. Tsakani da Allah alaji aliyu mu tsaya mu nazarin wannan tarihi, wanda ina fatan duk wani malami da ke saurare na ya san gaskiyar wannan tarihi, domin ya zo ainihin a cikin tafan hadisi irin su sunan Abi Dawud da Musnad al-Imam Ahmad da tafan tarihi irin su sira ta Ibn Ishaq. Ai Annabi bai sa waɗannan waɗanda ba musulmi ba su koyar da ƴaƴan musulmi Qur'ani ko hadisi, ashe ilmomi ne na rubutu da karatu, ilmomi ne na rayuwa. To da haka abinda ne nake cewa idan har bukata ta kai sai al'ummar musulmi su tura ƴaƴansu ko kuma su ɗauko wasu waɗanda za su karantar da su wannan ilimi, amma kuskure ne a addinance saboda ganin kyamar da ke cikin waɗannan al'amura. Hakikanin al'amari a ce gaba ɗaya za a kauracewa abu. Ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsaida mu akan dagadaganmu, Allah ya kiyaye mu daga kuskuren rayuwa da na addini.
Akan makalla mun gode ƙwarai da gaske da samun lokaci a ta mana fashin baki dangane da al'amura da suka shafi al'amarin addini da kuma ilimin zamani. Allah ya saka da alkhairi. Gato, mun gode ƙwarai da gaske sai kuma mun waiwaye ka insha Allah. Allahumma amina.
Barakallahu fiki.
Nagode ƙwarai Sheikh. Wa alaikum salam.
Allah ya ji kan Malam Muhammad Awwal Albari Zaria. Masu haro da haka muka zo ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma mako na gaba da ikon Allah ku ji wani sabon shiri. Yanzu a madadin ki Bahiro Diodo ne wanda ya daidai da sautin shirin. Anan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Sai makon gobe.
Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Rundunar sojan Najeriya tana ci gaba da fafata domin daƙile ta'addanci, kuma babu abin da zai hana ta ceton dukkan farar hula, ciki har da 'yan mata 'yan makarantar Chibok da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace. Jiya Asabar, daraktan yaɗa labarun ma'aikatar tsaron Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar ya yi wannan furucin a wata hira da muryar Amurka. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya kwatanta kungiyar Islamic State ko ISIS da cutar sankara, kuma ya ce tilas an murkushe kungiyar a kasashen Iraq da Siriya, domin daga waɗannan kasashen ne kungiyar ta faro. Mr. Carter ya wannan furucin ne a jiya Asabar lokacin da yake ziyara a daular kasashen Larabawa a zaman wani bangare na yunkurin shawo kan kasashen yankin su taimakawa Iraq a fafatawa da take da 'yan kungiyar ISIS. Papa Roma Francis ya koma fadarsa a birnin Rome da 'yan gudun hijirar Siriya 12 bayan wata 'yar ziyara da ya kai tsibirin Lesbos na kasar Girka. Jiya Asabar, fadar Papa Roma ta tabbatar a wata sanarwa cewa fadar za ta bai wa iyalin musulmi guda uku da ya haɗa har da yara 6 matsuguni a cikin fadar.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.